Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda 9 kutse. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya ƙara ƙarfin rike madafin iko yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta. Gwamnatin Amurka ta buƙaci Amurkawa da su fice daga ƙasar Haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wasu gungun 'yan damfara da suka kai sama mai da bincike a gidan mai shari'a kotun koli Mary Audley, lamarin da ya dauki hankalin masana da ke bayyana cewa
yanda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan kasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki ne matuƙa gaya.
Ƙwararru sun fara tsokaci kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kuɗaɗen bashi da aka karɓa na Paris Club. A jamhuriyar Nijar kuma muryar Amurka ta karrama wasu ƙungiyoyin ci gaban al'umma. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, Juma'a Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a ranar bikin karrama mazan jiya na farko tunda ya zama shugaban kasa, shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarni ga jami'an gwamnatinsa jiya Alhamis da a samar da ingantattun magunguna ga tsofin sojojin da suka sami lahani sakamakon shakar iska mai guba da kuma yin nazarin cututtuka da suka kamu da su yayin da suke hidima a kasashen waje. Sojojin Amurka sun shafe shekaru suna shakar hayaki mai guba a inda ake musayar wuta lokacin rangadin aiki a yankunan yakin Iraki da Afghanistan. Ana zubawa kayayyaki da ke da hadari kamar na'urorin lantarki da bayan gida da man fetur a cinna masu wuta su rika ci suna tada hayaki mai guba cikin iska. Wannan umarnin ya shafi Biden kai tsaye, ya faɗa ba tare da wata hujja ba cewa cutar kansa da ta kashe ɗansa Bo a 2015 tana da alaka da shakar iska mai guba a irin waɗannan ramukan da ake kone-kone yayin da aka tura shi aiki a Iraki. Wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda 9 kutse, ciki har da akalla guda 1 na Amurka. Rahoton na kamfanin Palo Alto Networks na Santa Clara a jihar California ya gano masu kutsen suna sata sirrin shiga dandalin yanar gizo daga kungiyoyi da nufin ci gaba da shiga shafuka na dogon lokaci. Rahoton ya ce daga ranar 22 ga watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba, masu satar bayanan sun yi kutse a akalla hukumomi 9 a fannonin fasaha, tsaro, kiwon lafiya, makamashi da ilimi. Ba faɗi sunan ko guda ɗaya daga ciki ba. Kungiya ɗaya tana cikin Amurka. Ryan Olson, mataimakin shugaban leken asirin a kamfanin Palo Alto Networks, ya ce duk wani kamfanin da ke kasuwanci da Pentagon zai iya samun bayanai iri-iri a cikin email ɗinsu game da kwangilolin tsaro da ka iya zama da sha'awa ga 'yan leken asirin kasashen waje. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya ƙara ƙarfin rike madafin iko jiya Alhamis yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta makonni biyu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula. Matakin na Janar Abdul Fatah Burhan ya ci karo da alƙawuran da sojoji suka sha na cewa za su miƙa mulki ga hukumomin farar hula bayan sun kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin yana da matukar damuwa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa muna son ganin an mika mulki cikin gaggawa. Muna son ganin an sako Prime Minister Abdullah Hamdok daga gidan yari da kuma duk wasu ƴan siyasa da shugabannin da aka tsare. Tun bayan juyin mulkin Hamdok da jami'an gwamnati da shugabannin siyasa sama da 100 ake tsare da su tare da dimbin masu zanga-zanga da masu fafutuka.
Madalla an jima kadan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Headquarter ɗin sandan Najeriya ta sanar da cewa jami'an ta sun cafke wasu ƴan damfara 14 da suka kai samame tare da bincike a gidan mai shari'a kotun kolin Najeriya Mary Audley a watan October da ya gabata a matsayin masu gudanar da bincike na gwamnatin tarayya. Daga Abuja ga wakilin Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton.
Kakakin ƴan sandan Najeriya kwamishinan ƴan sanda Frank Mba a wata sanarwa da aiko mana a daren jiya ya ce masu binciken manyan laifuka na hedikwatar ƴan sandan ƙasar ne suka gano tare da cafke waɗannan ƴan gada-gada masu binciken ƙarya. Al'amarin mai kamar wasan kwaikwayo, wani mai suna Aliyu Umar Ibrahim da ke kiran kansa mai kwarmato biyo ba labarin kanzon kurege da ya samu daga wani mai suna Yusuf Adamu ya ce shi yaron gidan Chief Peter Audley ne, wato tsohon gwamnan jihar Rivers. Ya ce akwai wasu madudin kudade na kasashen waje da aka dankare a gidan alkalin kotun kolin Najeriya da ke unguwar Mala'u na masu hannu da shuni na Maitama da ke nan birnin Abuja, da yake zargin karamtaccen hanya aka tara su. Sun tuntubi wasu mutane biyu, wato Shehu Jibo da Abdullahi Adamu, da su kuma suka gabatar da shi ga wani mai suna Bayero Lawal da shi kuma yake ƙaryar cewar washi director ne a hukumar EFCC. Shi kuma ya kai su ga wata mata mai suna Hajiya Maimuna Mai Shanu, ita kuma ta kai su ga wani mai suna Mr. Michael da shi kuma ke ƙaryar cewar washi ne director mai kula da kudaden kasashen waje na wata hukumar ƙarya mai suna hukumar kwato dukiyoyin gwamnati wacce ke ƙarƙashin ma'aikatar shari'ar Najeriya. Hukumar da 'yan sandan Najeriya suka ce kwata-kwata ma babu ita a jerin hukumomin gwamnatin Najeriya. Shi Mr. Michael ɗin nan daga nan ya gabatar da mai kwarmaton a gaban Lawrence Ajodo, wanda shi ne ɗan sandan Bogin mai mukamin babban Suburtanda, wanda ke gabatar da kansa a matsayin babban jami'i na wacin hukumar Bogin, inda suka tsara kai samame tare da bincike a gidan alkalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Mary Audley tare da taimakon wani mai maganin gargajiya. Shi dai wannan ɗan sandan Bogi kazalika ya haɗa kai da wani babban ɗan sanda mai mukamin ASP da kuma sojoji guda biyu da ma wani ɗan jarida. A halin yanzu ƴan sanda na can na faɗaɗa bincike. Tuni kuma lauyoyi a Najeriya ke cewar wannan al'amari dai yana basu mamaki. Barista Yakubu Salebawa jigo ne a ƙungiyar lauyoyin Najeriya.
Ina cike da mamaki saboda a duniya duk abin da baka taɓa tunani ba a wata ƙasa a Najeriya zai iya afkuwa. Wato abin ban mamaki ba abin takaici shi ne yanda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan ƙasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki ne matuƙa gaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, nan gaba kaɗan za ku ji abin da masana ke cewa kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kuɗaɗen bashi da aka karɓa na Paris Club. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabinta ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To, wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da fitar da bayanan fadar White House na wani ɗan lokaci da kwamitin Majalisar Dokokin Amurka ya nema a gudanar da bincike kan tashin hankalin da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu, inda ya amince a halin yanzu da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Hukuncin gudanarwa da kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bayar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata na gundumar Columbia ta hana fitar da bayanan da za a yi yau Juma'a har zuwa ƙarshen wannan watan. Kotun ɗaukaka ƙara ta kafa hujjar baka a shari'ar a ranar 30 ga Nuwamba. Mai yiwuwa shari'ar ta ƙare a kotun koli ta Amurka. Gwamnatin Amurka ta buƙaci Amurkawa da su fice daga ƙasar Haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi da kuma ƙarancin mai. Wannan ƙarancin ya shafi asibitoci da makarantu da kuma bankuna. Gargaɗin daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Haiti da 'yan sandan ƙasar ke fafutukar shawo kan ƙungiyoyi da suka toshe tashoshin rarraba mai na tsawon makonni. An rufe gidajen mai jiya Alhamis. Ba a san adadin 'yan Amurka nawa ke zaune a Haiti a halin yanzu ba. Ba a buƙatar 'yan ƙasar Amurka su yi rajistar balaguro zuwa ƙasashen waje. A halin da ake ciki, hukumomin Amurka da na Haiti na ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako wasu mambobi 17 na wata ƙungiyar ma'aikatan ayyukan jin ƙai da ke aiki da ma'aikatar agajin Krista da ke jihar Ohio.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da hukuncin da babbar kotun tarayyar Najeriya ta yanke na dakatar da gwamnatin tarayya daga cire dala miliyan 418 daga asusun ajiyar kuɗi na jihohi 36 da ke ƙasar, bisa ga dukkan alamu tana ƙasa tana dabo sakamakon umarnin ofishin ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya da ya buƙaci gwamnatocin jihohi su biya kuɗaɗen. A cikin hira da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim, masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana hanyar da al'umma za ta iya amfana da wannan dala miliyan 418 da ake neman zabtarewa a kasan jihohi,
inda za a mai da hankali a yi abubuwa na nutsuwa a samu a daidaita tsakani. Wannan kuɗi zai yi wa mutane aiki sosai a ƙasa, zai gyara wasu muhimman abubuwa wanda in aka yi amfani da su zai amfanar sosai. Yadda takaddama ta kai ta kawo a sa tunani da hangen nesa mai yawa, kuma sa tunanin talakawa da yanayin yadda tattalin arziki zai kasance, domin an cire wannan kuɗin gaba ɗaya, watakila jihohin nan an ce in ba guda biyar ba babu wanda za su iya biyan albashi. To kaga rashin biyan albashi ko akwai tashin hankali a cikin shi, ballantana a yi sauran ayyuka na yau da kullum wanda kusan zai gurgunta ayyukan gwamnati kuma zai ƙara yawan talauci a cikin al'umma.
Kakakin ƙungiyar gwamnonin ƙasar Abdulrazak Bello Barkindo ya bayyana cewa wannan lamari ya janyo tarnaƙi wajen biyan albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihohi.
Mu buƙatar mu shine kawai shi Attorney General ya bari kotuna su zartar da wannan zance ta yadda za a yi. Kin ga watan da ya gabata, wato Akuba, gaba ɗaya commissionerin kuɗi na jihohi baki ɗaya na Najeriya sun isa karɓi allocation, wanda kuma ya zo ya yi wa biyan albashi, ya kawo wahala ga biyan albashi, ya hana talakawan Najeriya tafiyar da harkokinsu yadda suka saba, domin ba yadda za a yi idan ba a karɓi allocation ba waɗansu jihohi ƙananan ƙananan jihohi su samu su biya kuɗin albashi.
Masanin shari'a kuma babban lauya a Najeriya Farfesa Tahir Marman ya yi ƙari da cewa
shin duba ai kuɗi wannan kuɗin nan ba karami kuɗi ba ne, don akwai shakku akan dalilin biyansu, ya kamata kotu ta zauna ta bishika don kasanan mun sha jihiyar wayannan abu da ya dugu-dugu haka, wanda babu tabbas akan alamura sai ana fitar da kuɗin jama'a da yawa haka. Tunda yana gaban kotuna yanzu, ya kamata a bada dama kotu ta shiga ciki da bincika ainihin me yake faruwa. Akwai dalili, akwai hujja, dole 'yan Najeriya su zauna da ido a buɗe da tabbatar cewa duk wani biyace-biyace da za a biya wa mutane 'yan kwangila kamar wanda ya kamanci wannan abu, ya kamata a zauna bincika da gaske.
To sai dai ofishin ministan na shari'a ya jaddada cewa wannan mataki ya biyo bayan hukunce-hukuncen kotu biyu da ke da nasaba da sharaɗin sasantawa da aka cimma lokacin da ƙungiyar gwamnoni ta shigar da ƙara a shekarar 2017 da shekarar 2019. Ya kuma ce sauran ƙararraki biyu wata babbar kotu ce ta yanke a shekarar 2013. Idan za a iya tunawa, a shekarar 2005 ne ƙasashen duniya masu bayar da bashi ƙarƙashin ƙungiyar Paris Club suka yafe wa Najeriya bashin da suke binta a wani mataki na taimakawa ƙasar don ta yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummarta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar, inda muryar Amurka ta karrama wasu ƙungiyoyin cigaban al'umma da makarantun koyon sana'a a ƙasar sakamakon gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da cigaban al'umma, musamman batutuwan da suka shafi mata da matasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Umaru Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A yayin wani ƙware-ƙwaren bikin da aka shirya a ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa, wakilan ƙungiyoyin da suka hada da ƙungiyar mata ta FAD da ta mawaƙan zamani da ta 'yan jarida da shugabannin makarantar horon 'yan jarida wato IFTIC da na hukumar sadarwa ta CSA suka karɓi kyaututtukan da suka hada da riguna t-shirt da littattafan ajanda haɗe da biro da gora da jaka, dukkansu masu alama da tambarin muryar Amurka.
Abinda kuke gani a nan samfur ne na abinda yake cikin jakunkunan nan. Kowace ƙungiya mun yi mata jaka kamar guda 50 don ta bayo mutanenta.
Daraktan kula da sha'anin karatu a makarantar IFTIC DAE Rabiu Adamu ya yi godiya ga muryar Amurka sakamakon abinda ya kira karramawa irin ta ban girma.
Muna godiya da wannan tsaraba da kuka kawo mu da za mu je mu ba insha Allah ɗan jarida su kuma kowanne kowa ya ga VOA ya san gidan radio na Hausa da muke saurare kullun kuma. Duk wanda ya zo da jinin jarida yana zuwa wajen mu da turanci ana cewa pepinier na journalist.
Yawa.
Kenan mu ne can mu ne ke horar da su, kenan dole mutum sai ya biyo ta hanyar ta mu.
Haka dai su ma sauran wakilan kungiyoyi da na hukuma suka bayyana farin cikin su da samun wannan kyauta daga sashen Hausa.
Da sunan kungiyoyin mu na 'yan jarida, muna ma shugabannin VOA godiya bisa ga wannan kyauta. Muna fatar da ikon Allah Ubangiji Allah ya ba mu sa'a mu ci gaba da wanga hudda da mun fara da
ita. Aikin mu da 'yan jarida kamar duk dai ne kan da kuka gaye shi, mu ma cikin communication muke ga muna godiya kuma muna so baiwa kuma ya rinka samu na wakokin mu.
Wannan na matsayin wani bangare na ayyukan da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto ke gudanarwa albarkacin ziyarar aikin da ya fara a jamhuriyar Niger, inda a ƙarshen mako zai sauka a Damagaram, jihar da ke kan gaba a yawan mutane a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba,
manuniya. Gayyar gargadin gaya wa gwamnoni da 'yan majalisar jam'iyyar APC cewa su watsa ruwan sanyi ga wata wutar rikicin cikin gida da ta ruru ya tattari ya tashi a tashi irin na tantabaru.
Kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya, yawancinsu sun anshe demokaradiyya, sun ɗauka su ne demokaradiyya. Mu kuma muka maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe.
Sai dai kuma su yayin jam'iyyar PDP da ake ganin gwamnonin jam'iyyar ke juya su duk inda suka ga dama, gaya wa duniya suke cewa wannan kuma ƙarya ce kawai kuru-kuru.
An fa naifa kenan ai, jam'iyyar ta fi 'ya'ya, kaji ko masu albarka su girma sau mukami sannan suke 'ya'yansu. Saboda haka me abin cewa a'a shikenan boriya su za su kwace jam'iyyar kaza-kaza. 'Yan gwamnoni mu 'yan jam'iyyar ne.
Game da maganar mulkin da mulki zuwa wani yankin Nigeria kuwa, 'yan arewacin ne ke cewa babu wani ɗan yanki da zai yi wa 'yan arewacin Nigeria wuru-wuru.
Sauran Najeriya ba za su yi arewa komai ba, amma muna iya makanmu. Ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da dan arewa.
Sai dai kuma su yi masa jantare Najeriya cewa suke tunda kowane nau'i na shugabanni a Najeriya ya yi shugabanci Najeriya, to yanzu fa lokaci ne da ya kamata su ma 'yan masar jantare Najeriya wani ya zama shugaban kasa, don sun gaji da rike sauran kujeru.
Tsoffin sojoji sun yi, gwamnoni ma sun taba, ai yanzu sai a bar mana mu 'yan majalisa.
Sai dai kuma duk da haka, ɗaya daga cikin masar jantare Najeriya ga yawa duniya yake cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ake ta auna awan halin duk wanda ya fito takara dan ganin abin da ya yi a baya kuru-kuru.
In ka ce ma ka yi to kana mara da kai da yadda da yake siyasa ta yawa, duk abin da aka fara duk kuke dana campaign ba ita ake yi ban aka shiga office.
Wannan ba kadan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kokarin shi kowane mako shine mu samu abin da masu auren mu za su dan karu. Wannan shiri kuma shine shiri na 39 cikin jerin shirye manuniyan da ke kokarin nuna masu auren gaskiya kurukuru. Gaskiyar kuma ita ce jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya ce ya lakanci yan kasa ba za su fahimta ba ma damar za a yi musu shiru. Saboda haka ne ma Lami dan ya lallaga batun buge goyoyin masu yada cewa jam'iyyar PDP na gudana ne karkashin wasu gwamnoni tsiraru.
Da gwamnan PDP, da dan PDP, PDP ne. Da ina gwamna ko? Ba ce zan kwace ba. Jin sai ne shugaban Najeriya, ban ce zan kwace kuntiya ba. Rukin Obasanjo yana shugaban shugaban jam'iyya, ban ce na su kwace Isatan ba. Burin bina gwamnoni, mu ke ba da gudunmawa wajen gidan jam'iyyar nan. Yanzu ga gwamnoni saboda haka gwamna yanayi ne domin akwai wani hakki akan da zai ba da gudunmawa dan gina abin da ya raya shi. Ma'ana shine da ya ba ubansa wani abu. An ba naifa kenan ai. Jam'iyyar ta fi yaya. Kaji goma su albarka su girma su mukami sannan suke iyayensu. Saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su kwace jam'iyyar kaza kaza. Yan gwamnati mu yan jam'iyyar mu ne. Ƴaƴan mu na jam'iyyar nan ita ya fi su. Masu biyayya ne saboda haka masu ba da gudunmawa ne.
Tun bayan kwaskwar kwaskwari mar kwashe wasassa na kundin dokar zaben da 'yan masarjan tarayyar Najeriya suka ce yanzu idan za a yi zabe na fidda gwani cikin kowace jam'iyya to a fito kawai al'umma su jeru. Daga nan ne kuma wasu 'yan kasa ciki har da gwamnonin jam'iyyar APC suka ce babu yadda za a yi su bari suna gani irin wannan ta faru. Sai dai kuma da alamu duk da tattara taron tattauna wannan batu da aka yi tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC da kuma 'yan masarjan tarayyar Najeriya to an tashi taron da sauran daru. Saboda ɗaya daga cikin 'yan masarjan tarayyar Najeriya da halarci wannan taro, Sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsina ya gaya wa Madina Manuniya abin da ya faru.
Goron gayya aka bamu muka je wada shugaban kasa domin mu tattauna hanyoyin da za mu samu daidaito saboda jam'iyyar mu ta zauna lafiya.
To akwai wata takaddama ne tsakanin ku da fadar shugaban kasa?
Ita fadar shugaban kasa ta shirye yadda za a shirye gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 ke. Kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokradiyya sun dauka su ne demokradiyya kowa bai san abin da yake ba. Mu kuma muka yi harkar zabe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe. A jam'iyyance sun anshe matalaka damar shi da ke gare shi ta canza ESCO inda duk yawancinsu suka maida su. Idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su fita daga jam'iyyar PDP. Kada mu manta ta shekarar 16 tana mulki kasar nan amma da dan Najeriya wayoyo ta sai da ya kai ta kasa. To yanzu karama abinda jam'iyyar PDP ta yi a baya kan abinda jam'iyyar APC take.
Me yiwa irin wannan gogoriyo da gwagwarmayar gwarmai ko gwabzar juna cikin jam'iyyar APC ta sa jam'iyyar APC ta kafa kwamitin sulhu alabashi kowa ya hakure shiru. Har ma jagoran kwamitin sulhun ta jam'iyyar APC Sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa na nana tabbatin ganin an yi kokarin komai ya gyaru.
Ana so ne daidai gwargwadon hali duk inda yake akwai matsala wanda ya kawo bambance-bambancen ra'ayi ya kawo ma fada a wasu wurare to mu ga cewa mun samu sanin wayannan ƙorafe-ƙorafe a samu maslaha. Ga abin da muka tattauna cewa ya kamata a bai wa 'yan jam'iyya dama don su yi ƙorafinsu a bayyane su rubuta takarda na musamman da sun san menene kukansu. A kowace suna suna kotu za mu ga wani hanya za a bi su janye ƙararrakinsu a kotu domin ɗaya daga cikin abin da muka ga a duniya shi ne kada ɗan jam'iyyar mu ita zai kai jam'iyyar kotu. To ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi su janye ƙararrakinsu a kotu.
Kici kici ko kiciba kifa ciki akan kujerar shugaban kasa a shekarar 2023 da ake ta faman buga daru ta sa ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya Sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ya fito yana tabbatar duniya cewa su ma fa sun dade suna jiran wannan kujera ta shugabancin kasa shekaru aru aru. A saboda haka dan masa yace duk da yake baya goyen bayan maganar karba karba amma tunda kowane jinsi ya taba akan maganar shugabancin Najeriya to ya kamata su ma 'yan majalisar tarayyar Najeriya a ba su dama alabashi ɗaya daga cikin su yayi kuru.
Ni dai na san wanda ba zai zamanto shugaban kasar Najeriya ba, ban san wanda zai zamanto ba. Na san duk wanda ya kasa takara a rawar gani a Najeriya ba zai zamanto wanda talaka zai fito ya zabe shi ba. Na biyu, wannan magana da ake yi ko ta Arewa ko ta Kudu da sauransu, ni lokaci fa yayi inda za a ce kowa ya fito ya takara. Ai, akwai bangaranci daban-daban a Najeriya, akwai gwamnoni, akwai tsoffin sojoji, akwai kuma ɗan majalisa da suke so su zama shugaban ƙasa. Amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi, gwamnoni ma sun taba, Umar Yar Ado mai rasuwa, Gulla Jonathan, ai yanzu sai a bar mana mu ɗan majalisa a fito da president daga wajen yin parliament.
Sai dai kuma tuni ɗan masarjan tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Imo Sanata Rochas Owele Okorocha ya bulle na ga duniya cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ce ta zaben zakulo kwararru. Da yace komawa zai fito ya taka takara, kuma ko daga ina yake kawai a duba abin da ya baya a ga idan al'umma shi sun karu.
A 2023 ya kamata mu da sake wata hanya musamman halin mutane zamu saba. Ya kamata mu duba mai aka sansu da shida wani da hali suke ta yi ta da don yadda da yake siyasa ta yi yawa. Yanzu ana magana 2023 ka ji mutane zai su fara ce zai yi maka sana zai su yi ba su taba yin ta ba a rayuwarsu. Duk abin da aka fara duk kuma sai ana campaign ba ita ake yi ban aka shiga office. Don haka ba masu aidara na da yake na biyu shi mai nuna bambanci ne zai nuna bambanci na Krista da Musulmi ko zai nuna bambanci na Kudu da Arewa. Ko zai kasa hada kawai zama nashi.
Sai dai kuma duk da haka su 'yan arewacin Najeriya kara jaddadawa duniya suke cewa barganin sun yi jagoranci a wannan karan fa babu yadda za a yi a fita fagen fafa da zaben shekarar 2023 kuma a ce an bar su da zaman zuru. Har ma mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad na cewa 'yan arewan na da ta cewa a dukkanin batutuwa domin su ke da tsantsar dakaru.
Duk abin da yake muhimmanci yanzu banda bautan Allah a amo dai wani 'yan arewa indai za mu kwaci kanmu da kanmu ba abin. Inda ya fi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben 2023 don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri. Sauran Najeriya ba za su yi ma arewa komai ba amma muna iya makanmu, kuma hanyar da kawai za mu yi shine mu zaɓi shugabannin kirki, mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki. Ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce banda ɗan arewa.
To duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya duk ko da yake ga muryoyi nan mun tattaro dullu a madadin dukkanin wani suka saba taimakawa wajen tattaro muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri tun daga farin farfaru musamman ma dai maman manuniya Madina Dauda da kuma Shamsiya Hamza Ibrahim din da kan taimakawa wajen ganin shirin ya tsaru, sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Haruna Dauda biyun jihar Bare barin Barnan da suka tattaro mana muryoyi na wasu mutanen da suka rike manyan kujeru. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Zamanin masallacin Juma'a na a lambar na Hauka. Magana wanda yake yi zagi yanzu a kan maganan zamantakewar mutane mu yanzu na sun tayar hankata ya tanta dannan Allah su yi hakuri su ajiye makamai su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zauna zaman lafiya. In ba zaman lafiya ba cigaba na ƙasa. Kuma ɗan uwanmu ne dukkan musulmi waɗansu suna aikata abunan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To duk mutumin da aikata na alheri yana kanshi kuma na sharri yana gabanshi. Saboda wannan murna ɗaya su mutane ba su ina sun ba su afka da mutane suna cikin mutane ba su satan zuciya ba su tayar hankali duk mai tayar hankali zai murna ɗaya su. Su ajiye makarun su je su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rokare shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo.
Da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice.
takaitattun labaran na duniya, wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar intanet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya kara karfin rike madafin iko yayin da ya nada sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta. Gwamnatin Amurka ta bukaci Amurkawa da su fice daga Haiti saboda tsananin rashin tsaro da kasar ke fama da shi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiwa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yara da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.